Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Sai kuma tashoshinmu na FM na VOA Africa akan mita 102.5 har ila yau ma son kama mu suna iya kama mu a tashoshin FM na VOA wato tashan wato VOA da mason kama mu a wato sai kuma hanyar sadarwa ta VOA akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da haka. Yanzu din Ladan Ibrahim ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin shirinmu za ku ji wato bayan labarin duniya za ku ji shirin tsintsiya madaurin ki daya na Jumai Ali sai kuma jawabin magabata tare da Ibrahim Kalmasi. Kan da yake lokacin azumi ne mu kawo muku tasirin azumi ga musulmai, amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
To jama'a barkamu da wuni. Yau an wartsa sojoji dauke da bindigoginsu a rumfunan zabe da dama na kasar Lesotho inda mutane suke zabe, abin da ya jawo damuwa ainihin daga wasu 'yan kasar musamman 'yan siyasa da jami'an zabe wanda suke da masaniya inda aka fito a tarihin kasar. Me yasa za a kawo soja a basarsu lokacin da mutane suke yin abin da 'yancinsu ya ba su damar a yi na demokuraɗiyya? Wannan ita ce tambayar Mukesi Majoro, kakakin jam'iyyar adawa ta ABC, a lokacin da yake magana da nan gidan rediyon murya Amurka. Ya ce abin mamaki ne su zo ɗauke da mata makamai su sojoji ɗin, abinda ya ce dole an yi haka ne domin su sojan ɗin su takura mutane kawai. Ana dai ta'allaka irin wannan ra'ayi ne da tarihin juyujuyen mulki na wannan ƙasa ta Lesotho, kamar wanda aka yi a shekarar 1986 lokacin da soja suka kifar da gwamnatin Lesotho ɗin da ta jima kankara ga mulki. Ko a shekarar 2014 ma sojoji sun motsa wajen sauraki da siyasar kasar, inda a wancan lokacin ma suka tilasta wa gwamnatin Prime Minister lokacin Ton Tambani sauka daga mulki da kuma tafiya gudun hijira bayan shekaru biyu yana mulki. Wani harin kunar bakin waki da aka kai a lokacin wata jana'iza a Kabul babban birnin Afghanistan ya halaka akalla mutane 6 ya raunana na wasu kamar 90. Sai dai jami'ai sun ce akasarin duk manyan kusoshin gwamnati da na jami'ai da ke wurin sun tsira ba tare da kokwazani a jikinsu ba. Ko da yake tashar talabijin ta Tolo News ta rawaito wasu jami'ai na ma'aikatar lafiyar Afghanistan ɗin suna cewa ai mutanen da aka kashe a cikin wannan al'amari sun fi 20. Bamaman dai sun tashi ne inda ake jana'izar Salim Izadayar, ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe a cikin rigimar zanga-zanga da aka yi jiya a can Kabul. Mutane akalla 4 ne suka mutu a wannan zanga-zanga ɗin, inda mutane suka tare suna neman sai a ƙarfafa matakan tsaro kuma har abin ya kai su gwauza da 'yan sanda. Mutanen Afghanistan dai suna fushi ne da mummunan farmakin da aka kai musu a can Kabul ɗin ranar Laraba da ta gabata. Aka kashe mutane 90, aka raunana wasu 450. A wani gefen da ya shafi Afghanistan ɗin kuma wasu kafofi da ke cikin fadar shugaban wannan ƙasa sun tabbatar wa sashen Afghanistan na nan murya Amurka cewa shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya saka hannun amincewa da ajiya a aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke wa wasu fursunoni 11 wanda daman suna tsare bayan da aka yanke musu wannan hukuncin. Mutane sun haɗa da mutane 4 da aka ce 'yan ƙungiyar Haqqani ce mai alaƙa da Taliban, wacce ita ce gwamnatin Afghanistan ma take ɗora laifi na shi mummunan harin nan da aka kai ranar Laraba da mutane fiye da 80 suka mutu a cikinsa. Amma an ce an yi mamakin rashin ganin sunan Anas Haqqani, ɗan mutumin da ya kafa ƙungiyar Haqqani ɗin wato Jalaluddin Haqqani, a cikin jerayen sunan mutanen da aka ce a jiya a zartar da hukuncin kisa a kansu, domin an san cewa tun shekarar 2014 aka cafke shi kuma a bara aka yanke mishi hukuncin kisa. Kuna ji labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. Akwai alama cewa gardama ta kaure tsakanin gwamnatin Filipino da kungiyar ISIS akan harin da aka kai akan wani gidan caca da ke birnin Manila, inda ita ISIS ɗin take cewa ɗaya daga cikin 'yan jihadin ta ne suka kai shi. Gwamnatin ƙasar kuma ta ce ba haka ba ne.
Madalla labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da shirin tsintsiya madaurin ki daya tare da Jumai Ali.
ɗan tsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, kuma har yanzu muna tare da
Kristi Sunkur daga jihar Plateau. Ni manoma ce kuma community leader ce.
Sai kuma
anci da ake kira na Aisha Ismail. Ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices, sannan kuma na tare da wani NGO wanda ake kira Greater North Initiative. Greater North Initiative abinda muke muna kokarin mu ga arewa mun an hada kai an zama daya.
Wadanda a makon jiya suka tabo irin tarbiyyar da suke ganin ya kamata mu bai wa ƴaƴanmu domin su zama mutane na kwarai. Batun da yasa har aka tabo batun Ubangida ko kuma Godfather da Turanci. To za mu ci gaba daga inda muka kwana.
Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari, Hausa Yaraba da Ibo ba mu rabe ba.
To malama malama Kirsi, kin ji bayanin malama Aisha akan cewa Godfather ma akwai na ƙwarai a kuma ba na ƙwarai ba. A zaben da aka yi a baya ai an fara gani mutane sun fara fahimtar sanin ƴancinsu da sauransu. To ke malama Kirsi, kin yadda da batun da ita malama Aisha ta yi cewa din akwai Godfather na ƙwarai ko kuma wanda ba na ƙwarai ba?
Ni ba ban yadda ma da kowane Godfather. Godfather bai kamata ba. Godfather siyasa ya kamata. Wanda sun je kuriyan su sune Godfather siyasa.
Malama Aisha, bari ta gama. To ci gaba malama Kirsi.
Godfather an jefa kuriya yanzu, Godfather sai zai ce a'a, wannan candidate dina din shine ya kamata a sa sunan shi. Sai ki ga me yasa ana su tribunal na electoral malpractices don wa'annan abubuwan ne. Rashin jituwa, kin ga in har mutane sun jefa kuriya, in har an je Godfather ya ce a'a ba haka bane, kuma an kawo candidate an imposing akan mutane, kin ga an riga an mutane sun cire confidence akan gwamnati. Duk wani abin da gwamnati za su ce ko da mun zo, muna jin feelers na mutane, suna ce yanzu ma wasu sun ce ba za su ma fita su jefa kuriya ba, don wanda sun yi din ba shine ake dawo musu da shi ba. Ana je a sa wanda an ga ya cancanta musu, wanda za a yi amfani da shi kamar makami a hannu. Maganan Godfather bai taso ba a siyasa. Siyasan da aka yi da a fita a jefa kuriya, duk wanda ya ci a bashi, duk wanda bai ci ba ya yi hakuri, next time in an zo ya nema. Amma maganan Godfather sai ba wani Godfather da ya fito wai shi Godfather. In Godfather ya fito ya ce to a jefa a je a yi kuriya, wane mun san zai iya representing dinmu? Fine and good. Wannan ba Godfather ba ne.
To,
siyasa ne. To, kuma ra'ayi ne. Kuma ni ina ja ra'ayinki na kawo nawa, siyasan kenan. Amma Godfatherism za a zona ne a ce, Godfather sai abin da ya ga dama su na zai.
To, duk dai mun fahimci, ina ganin kuma duk batun da kuka yi akan cewa duk jahilci ne, wato rashin ilimi ne. Idan ma yawa misali idan Godfather din ya kawo shi misalin dan takara ya ce ga wanda za ku zaba, aka samu wani dan takara da ya tsaya, idan mutane sun waye din, kamar zan sake komawa dai ga batun da dan masani ya taba yi, mun yi hira da shi, yake ce min akwai lokacin da za a zo, za a ba mutane kuɗi za su karba amma ba za su je su zabi wanda aka ba da kuɗin dan shi ba, akwai kuma lokacin da za a zo. Yawa, to akwai kuma lokacin da yace za a zo ma a baka kuɗin duk da fataranka, ka ki karban kuɗin kuma ka je ka zabi wanda ya cancanta. To ana batun Godfather din nan, idan musa aka tsaida wanda ya cancanta da kuma wanda aka kamar yanda kuka ce ilimin nan shine ginshikin komai, duk abin da aka gina akan tubali mai kyau zai dore. To su shugabanni ko kuma iyaye yaya za a yi menene ya kamata a yi na ƙara fahimtar da jama'a kullun su fahimta malama Aisha
abinda kina ji ba hadiya
eh
wato kina ji ba ni babban abu da muke bukata yau a arewa shine leadership
shugabanci
ba mu da kuma kin ga duk zama da za a yi yanzu kaman kawai muna zaune ne kara zuba kowa ya fita yayin abin da yake so wani ya ci zalin wani wanda yafi karfin wani ya ci zalin wani shine zaman da muke yanzu wanda yafi wani ya ci zale shi muna bukata a ce yau arewa muna da leadership wanda in wani ya zalunci wani akwai wanda zai tsaya mishi amma ba wai wanda yafi karfin wani ko a shari'a ko a komai ya ci zalin shi ba
eh to kin yi magana
ana kace mutanen mu domin ba su da karfi amma in yau muna da shugabanni muna da mutane na gari arewa mun haɗu mun zama muna da wanda yau idan an fitar da mutum ba wani batun godfather ɗaya ne ai in an fitar da mutum kasan bai cancanta ba bai cancanta bane amma akwai mutumin da ya cancanta amma kuma ba zai iya tsaye da kanshi ba amma kuma wannan zai mana aiki zai rike mana amanan mu to irin waɗannan mutane da suke boye wani lokaci fitar da su yana da alheri wa zai fitar mana da su sai muna da leadership sai muna da wanda ya san su
to kin yi maganar shugabanci to abubuwa ne eh to abubuwa
shine kaman magana da muka yi godfather kin gane
eh na ash
shine zai fitar yayin an taru a ce a falon ki ne za a taru a ce kai mutumin nan mutumin kirki ne in an bashi amana ba zai ci amana ba a gaya ba a kira wannan sarki kun ga wannan mutumin kirki ne an gwada shi a wuri kaza yayi delivery so ya cancanta ya rike wani abu a gwada shi amma idan muka zo mu talakawa mu da muke kasa mu za mu dauko mutum mu kawo mu ajiye shi ya cuce mu ya zalunce mu mu zo muna koka da shi yana da kyau a dauki waɗanda aka gwada aka suka cancanta suka kai a saka leadership muke bukata muna da bukatar leadership sosai a arewa
to
abinda muke nema idan ba mu da jagora
to kin yi maganar da
muna da su ciwa dan juma muna da su shehu shagari muna da manya a kasa amma manyan mun nan they are silent ba muna son waɗanda za su fito su tsaya mana a da fa ga abinda su Sardauna suka yi aka ci nasara aka zauna tare yanzu kuma sai a zauna a koma drawing board ayi wannan idan aka zauna in waɗannan manya suka fita to kowaye suka kira a ce yau sarkin Kano a sarkin ina ne yayi wani abu dan arewa zai zo gaban su kai me yasa kai kaza mutanen kaza an zalunce su waɗannan Fulani sun je sun kashe waɗannan mutane Fulani su waye shugabannin su a kira su a zaunar da su kar mu take jin barna ya faru a kawar da waɗannan amma ba mu da leadership
eh to kuna ta nanatawa ba shugabanci kun yi la'akari da gurbacewan abubuwa kun yi magana akan cewa idan aka zalunci mutum ba inda zai je akwai kotu to in mutum ya je kotu akwai kotu me yasa kuke gani shine nace
kotu mai karfi take in kana da kudi yanzu zaka kwaci kanka a kotu highest bidder ne
to so
sai magana
to magana to
yanzu ni da na appointing dinka a St George a court sai abinda na gaya maka kai shi zaka yi abinda ke faruwa a kotun mu kenan yanzu in ka ki yi san cire ka abinda ke faruwa kenan a kotun mu yanzu
wato dai in aka duba za a ga cewa fannonin mu na rayuwa a Najeriya koko duk kowane fanni ka duba ya gurbace kenan
ya gurbace
to me abin yi
to gyara kuma idan za a fara gyara sai an samu shugabanci a hankali daga sama ne gyaran zai zo amma duk yanda kai yanzu gyaran zai wahala daga sama a kama cin idan aka samu akwai answerable wanda everybody is answer kowa zai ji maganar mutum an nuna mana cewa wannan in yi magana shi ya zauna to kowa kuma an san mutumin nan mai gaskiya ne ba mai son kai bane me yasa ake son Buhari don shine
gaskiya ake don mara son kai bane
to
yawa to ai muna da irin su ba za a rasa a cikin society din mu wani shi ba amma kuma Buhari an sai da shi ne aka gan shi wani din ma kuma yana boye yana da halaye kamar nashi amma ba a sai da shi ba ba a san shi ba to in Allah ya sa akwai fadin mutane da leadership aka samu za a samu mutane masu waɗannan halaye sun boye saboda yawancin irin waɗannan mutane ba su da kansu
abinda ya sauka kenan a wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai da Tawagarta, yanzu kuma ga Ibrahim Almasi Garba da jawabi daga bakin dattawa daga arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Sabanin yadda aka saba, ba za a ji yadda ta kaya daga gogon Ilhikaya ba, saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni. Bari dai mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Abubakar Babantine daga Kadunan Najeriya, da kuma Rabaran Nomau Sani daga Jamhuriyar Nijar. Ga Rabaran Sani.
Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci, ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraronmu, kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abinda zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista, mu kusanci juna, domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wani lokaci nisa da junanmu, rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali, wanda kuma naugani da ta ganewa a cikin kowaɗannan addinai, ko kristanci ne ko musulunci ne, babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali. Don haka kiranmu ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uwanmu musulmi da krista, mu kyautata zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu ci gaban ƙasa. Yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa krista na Najeriya, da 'yan uwa na Nijar musulmi, da 'yan uwa na Nijar krista, mu kyautata zaman lafiya. Na tabbata Allah yana ƙaunar Najeriya. Na tabbata Allah yana ƙaunar Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini, yana da dama da zarafi ya halitta yanki na krista kaɗai. Idan za mu yi yaƙi, wai wani ya isa ya yi ma Allah yaƙi ne? Ko ko shi Allah kasashe ne? A cikin littafi mai tsarki na siyaci, hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi ma Allah yaƙi, muna ɗaukar Allah bai isa ba, shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari, mu yi tunanin za mu fanshi Allah, ko za mu kare Allah, ko za mu yi ma Allah yaƙi. Ko da kai krista ne, ko da kai musulmi ne, ba ka isa ba ka yi ma Allah yaƙi. Domin Allah ya isa kansa, Allah shi cikakke ne, ba rabi da rabi ba ne, kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi. Don haka mu yi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili, wannan ƙuntata ma Allah ne, kuma wannan kamar me zan iya cewa, wato kamar muna taƙaitar da Allah ne, muna cewa Allah baka isa ba kai kaza, Allah baka isa ba kai wannan, Allah baka isa ba kai wancan. Don haka dan Allah a saki tunani, idan muka saki tunaninmu muka ce mu ƙarfafa zaman lafiya, na tabbata duniya za ta je Afirka, kuma duniya za ta je Nijar da Najeriya domin ta nemi abin da take bukata, saboda Allah ya bada shi a cikin kasashen nan. Nagode, bari Ubangiji kuma ya sa mu sauraronku albarka, ya kuma iya canza tunaninku, da yake shi mai iko ne, mai ikon masu iko, kuma shi mai komi ne kuma mai kowa.
Shi ma Sheikh Abubakar Babantine ya ce,
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga ƴan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa, dan me mutane ba su ketare shinge mai wuyan ketarawa ba, inji Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa? Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shi ne it'amun fi yawmin zai masgaba, ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci. To Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi, kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu. Musulmi addinin su ga abin da Al-Qur'ani ya ce, na tabbata a cikin Bible ɗin Kiristoci shi ma ya bada umarnin a taimaki waɗanda suke masu rauni, kuma a lokacin da ake cikin tsanani. Wajibin mu ne, kai ko da ba mutum mai wadata ne, mai yawan kuɗi ba, wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa. Idan aka yi haka, to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi, kuma abubuwa su kyautatu, sannan mu kyautata halayenmu, sannan mu komo mu gyara ayyukanmu. Sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin wannan guda biyu, majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa. In aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa. Maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna, wato suna fuskantar gwamnatin tarayya, suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba. Aka yi sami cece kuce a majalisar wakilai ta tarayya, a inda wani daga cikinsu ya fito ya yi bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana. Alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau, tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take ƙasarmu bata isa ta ɗauka ba aka kawo mana. Domin in ba rashin tunani ba, yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan 600 ka ba wakili guda, bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza, ya yi ma mutane kaza, sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba. Wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai hatsarin gaske. Kowane addini yana da ka'idoji da shimfiɗa ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa. To a nan ya wajaba gare mu, mu mutanen wannan nahiya ta arewacin Najeriya, mun lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa, bala'o'i wanda suke ba su da kyau. Mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewar tattalin arzikin ƙasa. Mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin Najeriya. Mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yanzu haka ana nan ana fafata wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai tsakanin ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain da Juventus ta ƙasar Italiya. Ƙungiyoyin biyu dai su ne suka lashe gasannin league na ƙasashensu na bana, kuma suna karawa ne a babbar gasar ta Turai karo na 21 a tarihi, inda a ciki suka taɓa haɗuwa a wasan ƙarshe sau ɗaya a shekarar 1998, inda Real Madrid ta yi galaba da ci ɗaya da nema. Sai dai a jumlace a haɗuwar tasu 21 kowacce su ta yi galaba ne sau 8-8 yayin da suka yi kunnen doki a sauran. Real Madrid tana buga wasan ƙarshe na gasar ne karo na 15 fiye da kowace ƙungiya, inda ta yi nasara sau 11 wanda ya bata damar kafa tarihin ƙungiyar da ta fi kowace yawan lashe gasar. To sai dai sau biyu ne kacal Juventus ta taɓa lashe gasar, duk da yake sau 8 tana fafata wasan ƙarshe. Madrid na fatan kafa tarihin ƙungiya ta biyu da ta lashe kofin sau biyu a jere bayan AC Milan wacce ta taɓa ɗaga kofin a shekarun 1989 da kuma 1990. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA ta ce za ta goyi bayan ƙasar Burtaniya a fafutukar neman karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2030. A wannan makon ma wani kamfanin ƙasar Sin wato China ya kasance kamfanin ƙasar na uku da ke ɗaukar nauyin gasar, lamarin da ya sa ake hasashen ƙasar ta nemi damar karɓar bakuncin gasar ta shekarar ta 2030. To amma shugaban hukumar ƙwallon Turai Alexander Chafrin ya ce bai kamata a sayar da gasar ga wasu ba, kodayake ana ganin cewa idan aka gudanar da gasar a Qatar a shekara ta 2022, yinta a ƙasar Sin a shekarar ta 2030 kan iya sabawa ka'idar hukumar FIFA na karɓa-karɓa a nahiyoyi. Chafrin ya ce ba zai yiwu a sabawa ka'idar ba saboda biyan bukatun masu ɗaukar nauyin gasar. A daidai lokacin da aka bude kasuwar cefanen 'yan wasan ƙwallon ƙafa, mai horar da 'yan wasan Arsenal Arsene Wenger ya nuna sha'awar sayan ɗan wasan Leicester Riyad Mahrez. Duk da yake a watan Agustan da ya gabata ne Mahrez ya rattaba hannu a kwantaragin shekaru hudu da ƙungiyar tashi, ita kuwa ƙungiyar Liverpool ta so mu tattaunawa da ɗan wasan gaba na Roma Mohamed Salah, duk da yake an yi watsi da tayinta na farko na fan miliyan 28 ga ɗan wasan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla kafin in miƙa ku ga Aliyu ga tasirin azumi.
Sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo, ni ne mataimakin shugaban san malamai na kungiyar jama'ati za ta bi wa kamar sunna jihar Nasarawa. Jan hankali da nake son in yi ga ƴan uwa musulmi wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da Jibrilu yayi manzon Allah ya ce amin. Duk mutumin da Ramadana ya riske shi bayi aikin da Allah ya gafarta masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta. Jibril ya ce wa annabi ce amin ya ce amin. Kaga a ce wannan wata a shekara so ɗaya yake zuwa ciki ake samun Lailatul Qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara 80 wanda ba shi ba. To a ce mutun yayi saki a wannan wata duk abin da ya kamata yana alkhairi bai ba to akwai damuwa. Da haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi mu jajirci ga kwanukan sun riga sun tafi sun rige mana ƴan kadan amma bamu san ina da ce yake ba. Dan haka a jajirce wurin salloli, a jajirce wurin karatun alqur'ani, a jajirce wurin istighfari, hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon Allah madaukakin sarki dace. Kullun Ramadana a matsayin darasi yake, a matsayin makaranta yake don Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai da ya kawo mana abin kaman tsarin makaranta, dan sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form, syllabus da za a karanta da irin certificate da za a samu a cikin Ramadana. Dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dukka wayannan abubuwa da na ambata sun shiga. Ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da suka yi imani, application form na shiga makarantar Ramadana shine mai imani. Dan ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da suka yi imani. To saka ce kutiba alaikumus siyam an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta wa wadanda ke gabanin ku. Menene azumi? Kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da niyyar bautan Allah.
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Tuladin akwai alamar cewa manyan birane na Amurka da dama suna shirin su yi wa shugaba Donald Trump tawaye dangane da matsayin da ya ɗauka na fitar da Amurka daga cikin yarjejeniyar inganta muhalli ta Paris. Duk da kalamin da Trump ya yi lokacin da yake ba da sanarwar cewa inda ya ce yana wakiltar mutanen birnin Pittsburgh ne ba na birnin Paris ba, magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Pedetto ya fito yana nuna cewa kalamin shugaba Trump ɗin baya da yawunsa ya yi shi ba. Har yake cewa kalamin na shugaban ya ɓata mishi rai musamman ma misalin da shi Trump ya bayar kan Pittsburgh, wani magajin garin ya ce yana nuna kamar shi Pittsburgh ko kuma garin na Pittsburgh wani ƙazamin gari ne da ya dogara a kan gawayi wajen ya rayu. Magajin garin kuma ya sa hannu a kan wata doka ta musamman da ke jaddada ƙudurin garin na cigaba da aiwatar da tsare-tsaren tabbatar da sauyin hanyoyinsu na samun makamashi kafin shekarar 2020. Ko bayan shi birnin na Pittsburgh ana samun ƙarin birane da kamfanin 'yan kasuwa masu yawa wanda ke cewa suna niyyar su tsananta matakan da suke ɗauka domin tabbatar da ganin cewa Amurka ɗin ta cika duk alƙawarin da ta ɗauka tun shekarar 2015 wanda kuma suke kunshi a cikin yarjejeniyar ta Paris. Sannan yau an warwatsa sojoji ɗauke da bindigogi a rumfunan zaben ƙasar Lesotho inda mutane ke zaɓe, abin da ya ɓata wasu mutanen ƙasar rai saboda tuna abin da ya faru a can baya. Wasu irin su Mukesi Majoro kakakin jam'iyyar ada ta ABC ya gawa murya Amurka cewa suna mamaki abin da sa za a baza soja a wurin da mutane ke gudanar da abin da yake ƴanci ya ba su dama su yi. Ya ce kuma abin mamaki ne sojan su zo ɗauke da makamai, abin da ya ce dole yin haka ya zama kamar takura mutane ne. Sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai lokacin wata jana'iza a Kabul babban birnin Afghanistan ya kashe mutane 6 ya raunana na wasu kamar 90.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na zaɓe ko naɗi wanda mukan shirya kuma na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa, sai Faisal da ya ba da umarni da injiniyan mu Ki, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai da safen ku.